الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da yake dada nannin ka mana ni'imomi da alkhairai ba ji ba gani, tare da irin takaitawun mu da gajiyawun mu a wajen gode masa. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala irin yadda ya cancanci godiya daga bayansa, ko ko kamar yadda ya gode wa kansa. Ba mu da irin harshen da za mu launanta mu kakkarya mu ce za mu gode Ubangiji mu biya haƙƙin godiya gare shi. Babu mu ya samar da mu, kuma da ya tashi samar da mu sai mana wani irin gata, ya mana irin tagomashi, zaɓi akan zaɓi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da halittu iri-iri, ya ga dama ya halicce mu duwar wasu amma bai yi mu addu'a su ba, ya ga dama ya yi mu bishiyoyi, ya ga dama ya yi mu birrai, ya ga dama ya yi mu alhanzir. Ubangiji na da ikon yi mu duk irin nau'in halittar da ya ga dama daga cikin halittarsa, domin dukkaninsu bayansa ne kamar yadda muke bayansa. Amma Ubangiji sai ya zaɓa ya tace sai sa ba cikin jinsin ɗan adam, wanda ɗan adam ɗin Ubangiji yana faɗa mana tabaraka wa ta'ala, yana gaya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu a cikin alqur'ani, ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ومن يجي يا جماعة إن شاء الله يا فيتا جنس بنو آدم أكن دك خن جنس نهال تدعي يا فيتا أكن ما بين يوا لكشين حال تدعي تبارك وتعالى. فنبارك أن شو من آدم kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamana ya sanya mu a cikin musulmi, domin waɗansu na nan banu Adam ɗin ne amma ba su fahimci wannan risala ta ma'aikin Allah ba su yarda da ita ba. Mu Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka yarda da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma muka yi imani da abin da ya zo da shi. Sannan kuma muna kyautata wa junanmu zato cewa bayan kasancewa musulmi, kuma Ubangiji ya sanya mu a cikin zurin muminai, tunda yake su ma ba daraja su daya da sauran musulmi karabiti ba. Domin kowa komai irin yadda Ubangiji ya azurta mu da soyayya da kauna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zukatanmu, to wannan kadai ya isa ishara zuwa ga imani da Ubangiji dan fara cikin kiran zamu. Domin alawar imani kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka ya zama Allah ya zabo mu ya sanya mu a cikin wannan ziri sai mu gode masa. Har yanzu godiya ba za ta cika ba, tunda yake sai mun kalli irin yadda Ubangiji sake mana wani gata ya dirkinta zuwa mu, bai kawo mutum a zamanin al'ummatan da suka gabata ba, sai ya dirkinta zuwa wato zuwa mu sai a ƙarshen al'umma, a cikin al'ummar ma'aikin Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam. Wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya gaya masa yana cewa koko yana gaya wa al'umma ta su cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku din al'umma ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne mafificiya al'umma wanda aka fita daga cikin mutane daka alhamdulillah har yanzu a cikin al'umma ta maikan Allah ubangiji tabaraka ta'ala sai ya kawo mu a ƙarshen zamani wanda ƙarshen zamanin nan kowa da irin kallon da yake masa amma mu muna kallon sa ta fuskar abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ta fuskar sa ma'aikin Allah yana cewa ummati kalmadai la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu aw kama qala wa hadha ma'nahu ma'aikin Allah yana cewa ummata kamar ruwan sama take ba ma iya bambance wani bangare ne yafi alkhairi wanne ne yafi albaraka shin ruwan farko da ake so mai wanda zai sa a samu kasa ta jike har aje ayi shuka a samu amfanin gona shine yafi alheri koko ruwan da za a yi a ƙarshen damuna wanda zai sa shuka ta kai labari ba za ka yi bambanta cikin biyun wanne ne kuwa ma'aikata Allah sai kwatanta al'umma da wannan to tabaan wannan ba wani abu ma'aikata Allah yake dihi wa umman da zuwan wannan babban gwarzo mu wannan musahibul fardaus ashe Ibrahim ibn Yasir radiyallahu anhu shoma da Dalib ibn Usman radiyallahu anhu ya fassara mana haka cikin mimiyar sa da haka mun gode Allah da haka nace godiyar ma ba san ta inda zamu kawo ta ba ba mu da harshen da zamu gode ubangiji subhanahu wataala akan irin wannan baye baye da yayi mana to sannan kuma gashi ya raya mu yau mun ga shekara ta uku gashi muna buɗe karatun littafin nan na wasa'il usuli ila shama'il rasuli a karo na uku da haka me zamu ci Allah mana godiya annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma da hake ta mana a wannan makaranta ya taba kai tsara gurin ubangiji sallallahu alaihi wasallam yana kai kuka yana sa ubangiji na rasa da yadda zan gode maka kullun na gode maka sai inda har yanzu ban cika hakikanin godiya gare ka ba in na dubo wani bangare na abinda kai wannan ta alhamdulillah sai inda ita ma wannan alhamdulillah da na faɗa ai ni'ima ce da gare ka huwa sai mun nace alhamdulillah da haka ita ma wannan faɗa tana buƙatar sake cewa alhamdulillah saboda ka bani dama nace alhamdulillah in na bada alhamdulillah sai bi ita ma sana buƙatar sake cewa alhamdulillah da muke gaban dama na faɗa ta biye kaga ta uku mana buƙatar wato akwai buƙatar godiya ta uku da haka na ta uku ma ta uku na buƙatar ƙarin godiya to yanzu za a gama kenan sai ubangiji tabaraka ta'ala sai annabi Musa yanzu ne ka gode min da ka fahimci cewa ba za ka iya gode min ba da za ka muna gode ubangiji tabaraka ta'ala ta kan nuna masa gajiyawa ga burin iya kaiwa hakikanin godiya gare shi alhamdulillah yau kamar da na faɗa gashi muna 27 ga watan sha'abana na shekara ta 1433 bayan hijirar ma'aikin Allah wata zama daidai da 16 ga watan Julai shekara ta 2012 bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam muna buɗe wannan karatu da sunan Allah na wasa'il wusul ila shama'il rasul wanda ke littafi ne wanda alƙalin alƙalai na ƙasar Beirut Ashehu Yusuf bin Ismaila ibn Yusufa ibn Ismaila bin Nasiruddin Nabahani radiyallahu anhu ya rubuta shi littafi ne wanda kamar da zai faɗa a cikin muqaddimarsa ya tattara shi ne akan shama'il na ma'aikin Allah ya tattara shi don yin bayani akan sifofi da darajoji da wasu daga cikin abubuwan da suka shafi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na daga muhimman abubuwan tarihi tun daga sunan nakin ma'aikin Allah zuwa sahabban ma'aikin Allah da iyalansa da ƴaƴayensa da yanayin cin abincin ma'aikin Allah da yadda yake shan abin sha da irin halayensa da zamantakewarsa da jama'a da dukkanin waɗannan abubuwa da muhimmai za a ji su wanda sun kusa cikin wannan tsari kuma kodayake mun sha yin tarjumashi sai nan zuban da bahani da kai na ganin za mu jirkinta tarjumar ta sai mun kai ƙarshen karatu ranar rufewa kamar da aka saba amma dai wannan littafi alhamdulillah kamar da al'ada ta gudana nakan faɗa cewa na samu ijazar karanta shi da kuma karantar da shi daga walidina Malam Ishaq Abubakar Allah ya ja kwanansa Allah ya ƙara masa lafiya ranar 26 ga watan Sha'ban na shekara ta 1431 wanda ya zama daidai ga watan bakwai ga watan Agusta na shekara ta 2010 da misalin karfe 9 da kwata bayan sallar isha'i. Daka ina gode wa Allah tabaraka wataala kan haka. Muna fata Allah ya amfanar da mu da abubuwan da shi alƙali zai karanta mana cikin wannan tafi. Allah ya sa irin manufofin da suka sa alƙali su ta wannan tafi na daga samun soyayyar ba insha Allah cikin zukata bayan jin karatun tafin. To Allah ya tabbatar da shi a gare mu. Albarkacin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Wannan mukaddima ta kunshi tasbihi ta wato farakawa ne guda biyu. Tambihi na farko zai yi magana ne a cikin ma'anar wannan lafazi na shama'ilu. Abin da yake cewa shama'ilu asalin zance shi ne dabiyoyi da kuma halaye. Ya faɗa a cikin ƙawamunsu. Abin da ake cewa shimalu shi ne ɗabi'a. Idan kuma za a yi jam'in wannan kalma ta shimalu sai ya zama shama'ilu. Mallan Ibn Mukarrimin Ibn Manzurin Al-Afriki Al-Misri ya faɗa a cikin littafinsa Lisanul Arabi cewa mufradin wannan kalma ana cewa shimalu da kisra akan shimiruwa. Wato Jariru ya faɗa, Jariru wani mawaƙi ne wanda aka yi shi a zamanin wato Banu Umayya, mawaƙi ne na sarakuna wanda an san irin karab gazar da suke da irin arangama da suka shayi da shi da abokin karawatansa Faras Bako, wanda shi ma mawaƙi ne. To galibi idan malamai suna son su kafa shaida ko su ba da hujja akan ma'anar kalma ta Larabci sukan ɗauko mafi yawa daga cikin waƙoƙin Larabawa saboda ana sa ran su ne suka fi kowa fasaha harshe. Zainab Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da Zainab Umar bin Al-Khattab duka biyun sun faɗa cewa ko da Al-Qur'ani ake fassarawa idan wata ma'ana ta rikice a cikin Al-Qur'ani to a koma cikin waƙoƙin Larabawa a duba anan za a samu ma'anarsa saboda sun fi kowa iya fasaha harshe. To shi Jariru yana faɗa a wannan rabin baiti yana cewa wa malawmi akhi min shimaliya, mana zargin dan uwana baya cikin dabi'ata, ni ba dabi'ata bane in dinga zargin mutane akan sun yi ko basu yi ba. Sahru ya faɗa dan uwan wata mace da ake cewa Hansau wata ke mawaƙiya ce ta riski zamanin jahiliya ta kuma riski ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi imani da shi. Tana cewa Abash Shatma, Allah ya fushe ka zagi ko Allah ya kiyaye mutuncinka. Anni kar asabu kalimati, sun ci mutuncina ne su waɗannan mutane. Wa allaysa ihdawul khana min shimaliya, amma ka sani cewa wato raba kyautar maganganu marasa daɗi ni ba cikin ɗabi'ata, da haka ba zan rama abin da suke mun ba. Wanda gaskiya mawaƙa kuma ya faɗa su dai mutane na ne, amma ina kyamata da gare su, wato mana ina kyamata waɗansu ɗabi'o'i wanda suka canja su daga ɗabi'o'insu na asali. Ma'anar wannan shi ne na kyamata halayensu. Sannan ya faɗa a cikin ma'adda wannan kalma ta shimalu har yanzu. Abin da ake cewa shimalu shi ne ɗabi'a ta mutuntaka, jam'in wannan kalma shi ne shama'ilu. Akan yabi mace sai a ce inna halahasatu shama'il, wannan mata tana da kyawun ɗabi'oyi. Akan yabi mutum kuma a ce rajulun karimu shama'il, mutum ne mai girman ɗabi'oyi. Ma'anar karimu shama'ili ana nufin mutum ne mai karamci a wajen ɗabi'o'insa da kuma halayensa. ga mallaman hadisi sun yi amfani da wannan kalma ta shama'ilu a cikin sifat halayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa asalin kalma. Sannan kuma su malamai musamman na hadisi sun yi amfani da wannan kalma ta shama'ilu wajen siffanta surar jikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa fuskar majazi. Ma'ana akwai isti'mali iri biyu da ake wa kalmar shimalu. Akan ce shimalu in ana nufin asalin kalma to sai ya zama wato ɗabi'o'i da halaye, amma ana nufin majazi to sai ya zama sifofi na jiki. Da aka shi alƙali abin da ya sa wannan muƙaddama yana son ya gaya mana a ciki cewa zai haɗe ma'anonin kalmomin guda biyu a cikin littafinsa. Ma'ana ya ware wani ɓangare da zai magana akan sifofin na jikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kan surar jikinsa da irin motsinsa da shuruɗinsa. Tafiya ce, kwanciya ce, bacci ne, duk yanayi irin wannan zai faɗa. Sannan wani ɓangaren kuma zai faɗi irin halayen na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce kalma a bisa haƙiƙa to ana nufin asalin yare yadda aka aje su tun tilaza. In kuwa an ce a bisa majazi to ana nufin aran kalma. Ma'anarta da ba ita bace, amma yanzu an ara an yafa. Yanzu ga misali, kamar da nakan bada misali, idan aka ce matarka ta yi yaji me za ka fahimta? Ba ta nan taba gidan? Amma ya san asalin kalmar yaji ko? Yaji a sa barkono a turmi a daka. To kaga wannan shi ne asalin kalmar. Amma in an yi arofa sai ya zama tabar gida. To wannan shi ne abin da ake nufi da haƙiƙa da kuma majazi. Shi haƙiƙa ma'ana kalmar ta asali shi ne wancan daka yaji a cikin turmi, a daka barkono a cikin turmi, ta yi yaji kenan. Amma an ce ta yi yaji ana nufin tabar gida to majazi ne. An yi aran kalma ne ba ma'anar su ta asali ba, ta shi ne abinda malai ke nishi. To ka sanu wannan faɗakarwa ta biyu. A cikin fa'idojin da ake sa ran samunsu daga tattara waɗannan sifofi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ba manufa daga tattara waɗannan shama'ilu na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne tsaratacen sani na ilimin tarihi ba, wanda zukata za su daɗi zuwa gare shi, zukata za su karkata zuwa gare shi, kuma a dinga rantar da shi a wuraren zama, ko a dinga kafa hujja da shi a bisa kare manufofi. Kowanin wannan ne daga fa’idoji da ake sa ran samu daga cikin tattara waɗannan shama'ilu. Amma dai fa’idar da ake sa ran samu ko kuma manufa da ake sa rai daga wannan tattarawa da ake wa shama'il na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne waɗansu fa’idoji na daban wanda suke muhimmai ne a cikin addini. Daga cikin wayannan wato manufofi akwai jin daɗi da jin ambaton sifofin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da suke maɗaukaka, da kuma jin halayensa wanda suke ababen yadda sallallahu alaihi wasallam. Yana daga manufofi da ake sa ran samu daga wannan tattarawa da aka yi wa shama'i na ma'aikin Allah samun kusanci zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallama. Da kuma jawo soyayyar ma'aikin Allah da kuma samun yardarsa ta hanyar ambaton sifofin nan nasa wanda suke cikakku, da kuma kisalihi annabilati wato tawwa akhlaqihi alfadilati, da kuma ɗabi'o'in nan nasa wanda suke ababen fifitawa akan dukkanin wata ɗabi'a ta nan hada. Kamar irin yadda mawaƙi yakan samu kusanci zuwa ga babban mutum saboda ambaton sifofin sa kyawawa. In mawaƙi yana son samun shiga cikin zuciyar wani babba to zuwa yake dinga ziga shi ya faɗa masa ɗan toren giwa, ya gaya masa kowace irin sifa ma ta ziga, sai ya faɗa masa don ya samu kusanci zuwa gare shi, kuma ya samu ya karɓi wani abu daga jikinsa. Haka na ya dinga ambaton ɗabi'o'insa wanda suke maɗaukaka manya-manya wanda za su birge. babu kokonto cewa tattara shama'il na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daya daya ta su shine mafi fifiko kuma mafi suka daga ambaton yawan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kasidu kasan kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya gamsu da wanda ya yabe shi da kasida a zamanin rayuwarsa kamar sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu wato shine wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ingantaccen hadisi na Imam Muslim radiyallahu anhu yana ga masa cewa inna jibrila ma'a Hassana ma nafaha anni mujin sayyidina Jibril ya zara harshe zai kormanta yabo na mujin Hassan ya zara harshe zai yabo ni to sayyidina Jibril ne yake zuwa ya tsaya daure da shi mai Allah yana faɗa mana cewa irin yadda sayyidina Jibril yake zuwa annabawa to haka yake zuwa wa sayyidina Hassan mujin ya tashi mamba aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga haka mai ki Allah sallallahu alaihi wasallam tarana kafiran maka sun zambace shi ransa bai dadi ba su ce su tabaci sai na Abdullahi bin Rawaha ya zumbure ya tashi wanda za a mutse shi ma anan gaba kadan ya ta Rasulullahi yi min izini in rama abinda aka yi maka masha Allah ya dube shi da shi lastalahu ya fi karfinka ba za ka iya ba saboda ya san waye mai magana wanda ya zambatar shi Abdullahi bin Rawaha a irin karfin waka sa ba zai iya rama abin da aka mai shi Allah yace ba za ka iya ba sai na Hassan da zai sai shi sai Rasulullahi ya miki izini fa tattaka su sai ce ne maka amma ya zake da ni tunda ni ma daga cikin su na fito da mal Adam mawaki ya tashi zambata duk asalin ku ma da tushen ku sai ya dago shi gaba ɗaya ya zazzage da haka baki Allah ya ce da shi ya zake da ni tunda daga cikin su na fito sai ce ba ruwanka Rasulullahi kai dai miki izini asulluka minhum kama tusallu shi'aratu min al-ajin ya rasulullahi zan tsame ka daga cikin su kamar da ake tsame gashi daga cikin kulli haka zan tsame kan adike sai guda kuma in rangade su yadda nake su naka baki Allah sai ma addu'a yace bismillah yace uhujuhum wa ruhul qudus ma'aka ka zambace su ruhul qudus sai na jibril kenan yana tare da kai abinda yake ba su kenan da kaga an yaba baki Allah ya yadda da yaban haka irin addu'a wannan mai riwaya hadisi yake cewa da sayyidina Hassan ya karbi wannan addu'a ta bakin Allah kan ya fara waƙar da ya zazzago da harshen sa sai da ya lashi turken harshen sa saboda addu'a bakin Allah ta raba shi wasu kace sai ma da ya lashi kirjin sa da harshen yana cewa Rasulullahi harshen nan da kai addu'a ji nake yanzu da zan dora shi akan kurman dutse wato yana cewa da zan dora shi akan mutum zan iya afce gashin kai da shi manzo Allah ya ce abin ya wuce haka da za ka dora shi akan kurmin dutse ba da ya zai gina ji abin da yake masa kenan to da haka an yi bumaikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gamsu da iman da aka masa ko Abdullahi bin Rawaha sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Rawaha shi ma ma'aikin shi ma wato mawaƙin ma'aikin Allah ne randa za a je fatahu makkata za a je gudun makka sai na Abdullahi bin Rawaha shi ya shige gaban ma'aikin Allah ya nemi dan ma'abba yana tafe yana zuga ma'aikin Allah ina ta ina kafirai ku dare kuma ma'aikin Allah guri ga mai nasara dan mai nasara ya dirka ku ko mutum ya tsaya mu raba kwallo mu raba kansa da wato kwallo kansa da gangar jikin sa ko kuma ya kauce ne mun tsira kun ba haka mun zama halaka shi mu kashe ku ku tafi wuce ku kashe mu tafi aljanna yana wannan kirari sai na Umar bin Khattab ya daka masa tsawa yace a ga ma'aikin Allah zaka shiga na bambadanci ma'aikin Allah yace da Umar kyale shi rabu da shi aiki yake bashir abin da yake din nan ya fi zafi a gurin kafirai fiye da saukar cibiya a cikin kirjin su abin da yake masa kenan da haka mai sha Allah ya kare wannan abu yace a bashi cigaba da shi sannan sai na Ka'ab ibn Zuhair radiyallahu anhu Ka'ab ibn Zuhair dan wanda shahararren mawaki ne Zuhair ibn Abi Sulma wanda aka yi a zamanin jahiliya tun kafin zuwan bakin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rayuwa ta ya kare tun bakin Allah ya bayyana ba shahararren mawaki ne wanda an san shi kuma yayi wani babban abun mamaki wanda hatta maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai da ya dauko wani rabin baiti na wakar da yayi a wata waka ta sa akwai wani rabin baiti da ya dauko ya saka a cikin diwani saboda burge shi da baitin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa a cikin hadisin Muslim yana cewa أصدق كلمة قالها شاعر جاهلي كلمة نبي ko kalmar zuhaya mafi gaskiyar kalma da wani mawaki ya faɗa zamanin jahiliya shine wannan kalma da shi zuhaya da shi mai faɗa yana cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batil abin da ya faɗa ke wa kullu na'imin la muhalata za'ib ku sani cewa duk abin da ba Allah a cikin sa batacce ne a lokacin ba musulunci amma kaji abin da yake faɗa Allah ya kimsa masa yake faɗa wannan kalma cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batil duk abin da yayi ba Allah a cikin sa to ba ta ce ne sannan kuma duk wata ni'ima to ba makawa za ta gushe in ma Allah ya baka ni'ima to ka jira ranar gushewarta amma ana nan ko rai aka baka dai sai an anshe shi in ma kai ni'ima ba ta fita baka ba kai ka ci baka ba to wanda ya faɗa shi to wannan baiti in an duba cikin diwani da kyau za a gani shi ala kulli shay'in ma khala Allah badi iya wannan za a gani a cikin diwani ya dauko shi yayi abin da yake cewa dinini a kaidan mawaka to ka abu gina zuhairin ɗansa ya kasance mutum ne wanda ba abinda Allah ya jarrabe shi da shi a zamanin jahiliya irin zambatar ma'aikin Allah ya yi maganganu ya yi batanci sosai ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta har sai da take ga ma'aikin Allah ya yi wani abu da bai saba yi ba ba ta bacin da ma'aikin Allah ya ce a je a kawo masa kan mutum ba ko da rai ko ba rai a kawo mai shi sai a kawo gini zuhairi manzo Allah ya ce a je ka abu din nan duk inda aka gan shi ko da rai ko ba rai ina son a kawo mai shi nan gurin saboda irin abin da yake ma'aikin Allah abin ya ɓace to kuma daga nan da ya samu labari sai tsoro ya kama shi ya tabbatar da gurin tsira to kuma daga nan sai imani ya dake zuciyarsa sai ga duniya ba abin da yake so Allah musulunta amma ta yaya dan yanzu da ya fito an ga shi kashe shi laye ba za ma a bashi je gurin ma'aikin Allah ba Allah ya sani to sai dabara ta fado masa sai ya shiga gurcu ya nan tsaye jikin sa yadda ba za a gane waye ba sai ya taho har zuwa majalisar ma'aikin Allah Allah ya sani yana zuwa yi gurfana a fadin ma'aikin Allah sai warware abin da ya rufa kansa da shi sai aka gane waye an zo abin da za a yi kansa sai ya bai cika sai aka saurara abin da zai ci shi ne wannan shahararriyar waƙa ta sa wanda yake cewa ba na su'ab faqal bil yawm matbulu mutan yamin isruha lam yajid makbulu a cikin ta yake cewa innar rasula lasayfun yastaba'u bihi muhammadun min suyufin lahi ko min suyufin hindi masululu shi abin da ya faɗa kenan min suyufin hindi masululu cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam takobi ne wanda ake neman ɗauki da shi takobi ne zararre kira ƙasar hindu ma'aikin Allah ya ce a kira ƙasar Allah da shi da aka ce sun zama ya ce zama min suyufin lahi masululu a cikin yake cewa nubitu anna rasulullahi aw adami wal afu inda rasulullahi mamun labari ya zama cewa ba'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min narko na azaba ya sai inda duk aka ganna aka kashe to amma abin da na sani afuwa a gurin ma'aikin Allah ita ce abin da ya saba da haka yanzu na zama neman afuwa da haka bayan ya ga bai cika nasa sai karma shahada shikenan kuma sai zama cikin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan mai cika da yake yi jin dadin da ma'aikin Allah yayi sai da ya tashi shiga cikin gida ya dauko bargwansa da yake rufa da shi zai lullaba masa shi sa sai na bu siri da ya waka sa sai ya kiyata da suna al-burda saboda yana sa ran shi ma yadda aka yi wa sai na ka abu wannan lullubi to shi ma wata rana ya zama kula shi na alkiyama da ya masa irin wajen lullubi sai kiyata da suna al-burda wannan mushe bura yana cewa fa ka abun wa hasanun unila karamatan bima da shi ka ya ma'mul fil jahar wal gangi wa inni yati asal jahalati wal hawala majuhu fi halat al-bas wal kalb da ka abu da hasan duk sun samu karama a gurin ma'aikin Allah saboda yabanka to ni ma ina sa rai gashi na zo a zamanin wauta da jahilci da abubuwa amma ina sa ran ni ma samu irin wannan karama saboda albarkacin ka da haka an yabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ga kyauta yayi ga abubuwa da ya adamcin da haka muke sa rai a wannan littafi da aka tattara irin wannan bambadanci da za a yi ma'aikin Allah cikin littafin nan mu ma Allah ya sa ma'aikin Allah ya karba abin da za a yi kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu tukuciya bisa wannan to babu ko kwanto cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yadda da wanda zai kula da tattara wayannan shama'il nasa da kuma daidaita su sallallahu alaihi wa sallama yana daga manufofin wannan tattarawa da ake wa shama'il na ma'aikin Allah sa rai da muke yi na mu samu tukuici da gurin ma'aikin Allah din bisa kyauta ta wasu gare mu da kuma amowar sa gare mu daga cikin dufai na kasa zuwa hasakin hasake da shari'a to wato wannan mukafa'a da yake magana ba wai mu mu samu tukuci daga ma'aikin Allah ba a'a abin da yake fada cewa wannan tattarawa da muke wa shama'in na ma'aikin Allah kamar tukuci muka ba wa annabi a bisa yadda yazo ya cuta ta gare mu ya tsamo mu daga duhun aka gida da mu cikin hasken shari'a sannan kuma ya tsamo mu daga cikin shakawa ta har abada ya zuwa ga arziki na har abada wannan kuwa tsamuwa da ma'aikin Allah ya mana da mu cikin haske na shari'a to ni'ima ce wacce take mai girma ba yadda zaka iya kai muqabalar ta da wani abu ma'ana ba za a iya kwatanta wannan ni'ima da wata ni'ima ba a duniya gaba daya babu kuma wanda yake da iko da zai iya saka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya mana dinnan sai dai ubangiji tabaraka ta'ala wanda shi ya aiko shi to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sakamako da mabibicin abin da ya yi wa duk wani manzo sakamako da shi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsamo mu da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin halaka ubangiji ya sanya mu daga cikin mabibiciya na umma wanda aka fitar daga cikin mutane ya sanya mu muna masu addini da addininsa wanda ya yarda da shi kuma ya zabe shi ga mala'ikunsa ya zabe shi ga duk wanda ya yi wani hima daga cikin halitta ta sa babu wata ni'ima da ta yammanta ma'ana ba mu wayi gari mun samu wata ni'ima da ta fito fili ko ta ɓuya ba wanda muka samu rabo a cikin addini ko a duniya ko kuma wata ni'ima da ubangiji ya yi mana ya yaye wani abin ƙi ga wurinmu a cikin lamarin duniya ko lamarin addini ko kuma cikin ɗaya daga cikin biyu ko addinin ko duniyar face ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne dalilin samuwar wannan ni'ima gare mu ko ma'aikin Allah shi ne jagora ya zuwa ga alherin wannan ni'ima da muka samu kuma shi ne mai shiryarwa ya zuwa ga shiryar wannan ni'ima da muka samu to wannan zance da alƙali ya tsara to tun daga can bayan inda ya fara cewa fa jazakumullahu anna afdala ma jazamur salam har zuwa ƙarshen nan inda muka tsaya ba magana alƙali wace magana ce ta imamu na Shafi'i radiyallahu anhu ya ce na cira tota ne daga cikin risalarsa wanda ya rubuta wanda abokinsa al-imamu Rabi'u bin Sulaimana idan sa bata gare shi ya rawaito su da gare shi yana daga manufofin tattarawan wannan littafi domin cewa tattarin wato sanin shama'il na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zai jawo soyayyarsa domin shi dan adam an gine shi ne a bisa san sifofi kyawawa da kuma soyayya ga duk wanda ya siffanta da sifofi kyawawa ka ko san babu mafi kyawu babu mafi cika daga sifofin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da haka babu kokwantacciya duk wanda ya karanta wa'annan shamalin na ma'aikin Allah ya ji wa'annan sifofi nasa in dai ba ubangiji tabaraka wata'ala ya yimke zuciyarsa da bata ba to zai so abocin wa'annan sifofi shi ne sallallahu alaihi wasallam in ku Allah ya riga badda mutum to dama ubangiji ya ce man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu shi kuwa gwargwadon yadda soyayyar ma'aikin Allah ta ƙara a zuciyar mutum gwargwadon yadda wato imani yake karuwa zuciyarsa kamar da kuma gurgurdan yadda kai bari ma dai samun yadda Allah da kuma samun arziki na har abada da samun ni'imar aljanna da darajoji na cikin aljanna ga baki daya to dai ya tabbata ne da gurgurdan yadda kake son bayin Allah kawai abinda Allah zai alahira zai auna yaya girman annabawa zuciyarka shi ne sai duba ina ne kamata ya aje ka abinda za a yi kenan haka mutane su dole ya zara kansu duk wani abubuwa da aka aje na ibada da abubuwa wannan duk dole ka yi su amma ka sani mujarradin wasila ne dan umma ta wannan din ba babu soyayya ma kin Allah ma zuciyarka kenan amma kuma waɗannan kadai fa ba za su kai mutun aljanna ba wannan karatu kullun faɗa su aje amma zuciyoyin da suka riga suka je kashe ba da kariya da su kunnuwa suna nan masu kashi wanda takila sai sun ji gudumar wala kiyar lahira sannan za su tawaye su zama su koma da nama ma yace Allah sai da kansa ya faɗa hadisin nan yace da mu layi yayi hiru ahadukum amala hul jannata walau ana illa bi rahmatillah ma yace Allah yace aikin ɗayan ku ba zai kai shi aljanna ba kai shekarun annabi nuhu in kaso kana sallah kana azumi kana duk abin da ake na ibada ba za ka aljanna ba jama'in Allah sai dai me masha Allah ce illa bi rahmatillah rahama Allah shi kullu zai kai aljanna to da ila karatun ne na babauci ake yi amma mu a gurin karatun ai a fili yake waye rahama Allah ne cewa ubangijin yawo ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin kaga kenan a indirectly ma insha Allah da yake ga mutanen ba abin da zai kai aljanna sai shi kullum a ko lahira aka ji da ka an zaka kabari zuwa za a yi da ma'aikin Allah sai da kai ma ta kulu fi hadar rajuli mai ka sani game da wannan mutum annabi ma'aikin Allah ka dube shi kace mutum kamar kowa kai ma ka san sarrafin sa da aka kuro abin da ubangiji zai yi soyayya ka da ma'aikin Allah zai daura a kan fike ya ji nauyin ta shikenan zai duba inda zai aje ka za ka kowa ya ta kanka Allah ya amince na ga gurgurdan haka gurgurdan duk wannan abu za a yi shi ne gurgurdan soyayya ga ma'aikin Allah in ta karu Allah ya kara maka gata in ta rugu Allah ya rage maka gata ya ga sai na Umaru haka ko sai na Umaru duk ma'aikin Allah ya ce da shi ubangi ya rasulullahi ina son ka fiye da komai a duniya nan banda kaina yana amana ya kura lamba ma'aikin Allah ya ce da shi ayya Umaru ai da saura la yakunu ko la yakmalu imanu almar'i hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi allati bayna jambayhi umar ayda saura imani mutum tukun ba zai cika ba kaji fa imani yace ba soyayya ba da ta yi soyayya ka ba za ta cika ba sai a ce a soyayya yake magana amma sai yace la yakmalu imanu almar'i imani mutum ba zai cika ba tukun sai san da zama ya fi so na fiye da hatta ransa dake cikin garin sa sai na umar fa ki ga magana nan dan wa da ka sanar wani gashi akwai babban aiki a gaba nan ta kima ɓata lokaci mai da kafa kan totar ya sace kore lamba sai ta jaro sai Allah yanzu fa ina son ka kuma fiye da komai har ran da ke cikin kirjina ma'aikin Allah ya ce da shi al'ana ya Umar to Umar sai yanzu ka zo inda ake so ka zo to da haka Allah ya ba mu iko kamar da kuma gwargwadon irin yadda mutum yake fushi ko kuwa na kan tsaye kamar annabi so kamar yadda kuma fushin ubangiji da warkar ta ala da kuma samun shakawa ta har abada da azabar wuta da darajojin da mutum yake taka a cikin wuta dan wuta ma wutar daraja daraja shi akwai ta farko akwai ta biyu akwai ta uku hada masu yan wato akwai wanda an zuba fitar da su zai da duk wannan yana faruwa ne gurgurdan irin yadda mutum yake kin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin ya karu in kiyaye ka da ma'aikin Allah ta karu azaba ta karu in kiyaye ka ga ma'aikin Allah ta yi sako-sako azaba ta sako-sako iya abin da Allah zai duba ce yana daga ya daga wayannan manufofi bibiyan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawan koyi gare shi da duk wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dasar da shi a cikin abin da zai yi wa koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sa kamar yawan kyautan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da nauyin hakurin sa da kankan da kansa da gudun duniya ta sa da kuma kikkiawar ibadan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani wannan daga mutu ya daji yi kyawawa na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma madaukakan halayen nan na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuwa abu ne wanda zai jawo mutum ya samu in akwai abin da yake tilas abun Allah sai a cewa wajibi ne ma ubangiji ya soka kuma ya saka a cikin gidan tsira muddin kai koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kan bidan shi wanda kuma wannan soyayya ta ubangiji to a cikin ta ne ake samun arziki a gida biyu gidan duniya da gidan lahira ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa idan kun kasance kuna san Allah to ku bi ni sai ubangiji tabaraka ta'ala ya so a shekaga abinda Allah yake gaya mana nan gurin kurum soyayya a janibin su shine soyayya a janibin ma'aikin Allah da ko biyayya gare shi wallahi mushe Ibrahim yana gaya mana wa inna ilaha al-khalqi a daraja hubbuhu ala hubbi khairil khalqi ya man yuwajjihu kaza da atil hadi kada atrajji wata zikaruhu tuzkaruhu wa hawa masrihu فمن بايع المختار فهو مبايع لرب إله الأرش ذلك أشمه وبنجي تبارك وتعالى لك إرم غاتا لدرجوجي لتقى ما إشاء الله إزاء قريس يا تشنك سسوية سشي الله تنك أكشن سوية النبو سا با أنه قال ما إشاء الله كورن كذلك سوى النبو الله أكش شين أقول لك نبا حقا نعي بيئي يا النبو محمد كسي بيئي يا الله لمن شو واي mai yi din rasulullahi faqad ada Allah duk wanda ya annabi Allah yayi kai dai ba wata magana zaka ga da wanda zaka buga Allah ka ba Allah su kuma ishin Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko tsaffa ma ishin Allah yayi ya mika ma hannu ku gaisa sai ka ji jibril ya sako yana cewa gaisa wannan ba da ma ishin Allah ake ba da Allah ake lallazi ne bai unaka inna ma bai unallahi yadullahi fawqa yadihi ko a zahiri hannu ma ishin Allah ko gani amma hannun Allah ne ga Allah saboda irin gata da kusanci zai gaishe kai ko jifa ba ikin Allah ya dauki dutse ya jefa sai Allah ya ce a'a wannan aiki na ne mamara mai ta idra mai ta walakin Allah harama da haka ne rage wa ko mutun ya gane Allah iya mana Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu bibiya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shari'a sai karfi da kuma tafarkin nan na sama daidaici ubangiji tashe ma ga kashin tuta ta sa a cikin tawagan nan sama abota soyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama salatin Allah da salamun Allah ya tabbata gare shi da kuma sauran annabawa babu na farko a cikin ambatan dangantakar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sunnan nikin sa madaukaka akwai fasali guda biyu a cikin wannan babi fasali na farko a cikin madaukakiyar nasaban nan ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga sayyidina Adnan zuwa ga Adnan ne ijma'i al'umma ya tike a cikin ammatan da sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama amma da abin da ya tsallake kan Adnan to ba a samu wata ruwaya ingantacciya wanda za a iya dogaro a kanta wajen ammatan wannan ba zaka ga ammatan na sabata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wuce kan Adnan dan addu dan udadu har zuwa kan annabi Adam to amma hakika ba wani abu ingantaccen ruwaya da ta inganta wanda za a dogara da shi a wannan ambato da ake iya dai abin da ya inganta daga bakin ma'aikin Allah aka ji to shine zuwa na daga kan mahaifinsa zuwa kan Adnan
to shine abin da in ganta
ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ambaci na sama ta sa baya tsallace kan ma'addu dan addu dan aso baya tsallace kan ma'addu dan adnana dan addu dan udadu sannan sai ma'aikin Allah sai ya kame daga iyakan wannan suna sai ya ce kazaban da samuna masu ambatan nasabar mutane sun ƙaryata amma yana isharar zuwa ga cewa abin da ya tsallake nan gurin zuwa gaba akwai ƙura a cikin su kuma wannan shi ne abin da kullum muke haskawa su masu ƙoƙarin ɓata ma'aikin Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam na rasa me ya burgewa a cikin ka ce akwai wani tabo a cikin zuriyar ma'aikin Allah kullum ana kwaɓarsu da cewa wannan nasaba da suke faɗa cewa baban annabi Ibrahim shine Azam wanda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ba mahaifinsa bane baba ne na dangane ma'ana kamar dan uwan uba ne irin yadda Bahaushen ya tashi magana sai ya ce babanka wani kuma yana nufin kanan babanka ko wan babanka amma zai ce babanka amma ba yadda zai ce mahaifinka wani kuma ya ce wan babanka ke nufi in dai kaje an ce mahaifi to sai wanda ya tsugunna ya fi musu amma in kaje baba to za a iya faɗa ko wane ne inda ya danganci sa babansa shi ko ban yi da rubuta ana da ya tashi magana cewa yayi ga li abihi azara li abihi yace ba li walidihi yace ba da haka wannan kalma ta abu a larabce tana da nata saddabarin ilimi za a iya fassara ta da kowane irin abu to wan ku ba a larabce ana ce masa baba ana ce masa abu kai hatta babban wa a gida ana ce masa abu a larabce da haka wannan istimani ne shayi amma istimanin walidi ba a faɗa sai ga mahaifi kadai daga da ubangiji ya ce walidihi azara to sai a ce ba yadda za a yi dole babansa ne amma sai zama ba wanda ya ce ba abiji ya ce to daga nan gurin dole a saki abiji din nan ko ku azara din nan da yake bauta wa gumaka ba baban annabi Ibrahim bane in an bada sabasa sai za a gano waye ba wannan daga ba ta Allah yakan kame daga kan wannan nasaba sai ya ce ka zama da sabuna a cikin nasaba da sai gaba akwai ƙarya a ciki daga baya faɗa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce akwai tsare ku a tsakanin wannan masu yawa wannan nasaba ita ce mafi yaɗa kukan nasabobi a bisa sukan kance wanzance an karɓi ka sayan na basu inda an tabbata gare shi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta halitta sai ya sanya ni daga cikin mafi alherin su sannan Ubangiji ya zaɓi ƙabilu sai ya sanya ni daga cikin mafi fiye ƙabila sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi gidaddaji sai ya sanya ni daga cikin mafi alherin gidaddaji gaba ɗaya da haka na zama da ni ne mafi alherin dukkanin halittarsa a kan kaina kuma na zama ni ne mafi alherin dukkanin halitta a cikin gidan da na fito an gaba da zai na wasu zan askau da ya tabbata gare shi ya faɗa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi yayan Isma'ilu daga cikin yayan Ibrahim alaihi salamu sannan ya zaɓi banu kinanata daga cikin yayan annabi Isma'ila alaihi salamu sannan Ubangiji ya zaɓi Quraishawa daga cikin yayan kinanata sannan ya zaɓi banu Hashim daga cikin Quraishawa sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓo ni daga cikin su banu Hashimin an karɓi ka sai na Abdullahi ɗan Umara idan an tabbata gare shi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓi halitta ta sa sai ya zaɓi jinsin ɗan Adam a cikin dukkanin halitta kamar da muka faɗa sannan muke kalmar godiya sannan a cikin banu Adama ma gaba ɗaya ya sake wani saman zabi sai ya zaɓi larabawa daga cikinsu sannan kuma a cikin dangin Larabawa ma sai ya zabi wato bangaren Quraishawa sun fi kowanne hiji kwa cikin dangin Larabawa sannan Ubangiji sake zaba a cikin Quraishawa ma sai ya zabi Banu Hashim sai kuma ya fifita sakan dukkanin sauran sannan Ubangiji tabaraka ta'ala daga cikin Banu Hashim kuma sai ya yi wani zaben sai ya zabo ni daga cikin su kaga zabi kan zabi zabi kan zabi kamar da masha Allah yake fara da da haka na zama ban gushe ba zabi akan zabi zabi akan zabi har aka fuddini wanda kamar da na faɗa ko na kan sha faɗa irin yadda malam nasu kabare yake faɗa ne a cikin karatunsa yana cewa wannan zabi da Ubangiji tabaraka ta'ala yake kamar zaben tsintsiya in ka samu tsintsiya ka san wata tafi ta tsaura da ni to sai ka tattara su a hannunka sai ka buga a ƙasa in ka buga wanda suka fi tsawon zaka ga sun zankale sun yi gaba sai ka sa hannu sama sai ka zare su sai ka zubar da saura sai ka hada wannan da ka zaro sai ka sake bugawa sai ga wasu ƙara ni sama sai ka sake zaro da suka fi tsawo ka zubar da saura haka zaka dinga fitowa haka fitar kwaya tsaye ta biyon ta kowace tsawo ita ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya so Larabawa saboda soyayya ta ne ya so su duk kuma wanda ya kyamace Larabawa saboda kyamata ta ne ya kyamace su alhamdulillah amaran min al-ahwali ya khayr alhamdulillah daga irin ci gaban da kullum ake ta samu a bana Allah ya yarda za a bude karatun tafsirin alqur'ani kuma har yanzu a nan masallacin da wannan karatu na wasa'il usul kurum shi muke yi mata shi amma bana daga irin shi gobarin na shi wannan mai gida Allah saka masa alkhairi wanda kullum da yana sagatanta mu yana shagaba mu kamar a ƙarshe mu a goya baya duk shekara na kan faɗa mana cewa mun zo zama karatun nan sai ya kyance masallacin nan tsaf sannan za a zauna shekarar farko da muka fara ma har an yi biyu amma ƙarshe zamana sai da dai aka zo aka yi tantin nan musamman daga lokacin ba tsaya ba gashi bana ma an rangade shi kowa ya kalla dai abin abin sha'awa to bana sai dai ƙara mana da wata goma shin ƙari akan wanda aka saba wannan tayin da ake gani duk dalilin wannan karatu da za a so mu aka shimfiɗa shi ga sabuwar abubuwan magana an siyo wanda suka waɗancan ƙara suka fi girma an sassaka mana to duk dai ba abin da za mu ci sun yi ta godiya ga Allah muna gode masa Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ji kanwa da ɗansa Allah ya masa yadda yake so albarkacin Allah rasulullahi Allah ya ninninka arzikin sa ya ci gaba taimakon wannan hidima da wannan janibi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya katangantar da shi ya bashi sadaji Ubangiji tabaraka ta'ala ya dora shi to dar akan tafarki wanda yake ingantacce albarkacin Allah rasulullahi da shi dukkanin zuriya su Allah ya musu haka da haka irin kokarin sa ya ga lallai sai an ƙara karatun nan ya zama an ɗan tafsirin alqur'ani da dare kuma da haka akwai malam Nasiru na Faras wanda dama shi yakan dauki gabarar duk lahadi da alhamdulillah sabar yanzu ya zauna ya karantar da fiqhu a wannan masallacin da haka yanzu shine zai kama wannan cula shi kuma in Allah ya kai mu ranar Laraban nan mai zuwa bayan sallar isha'i kenan to zai bude karatun na tafsirin alqur'ani da haka ana gaita kowa da kowa kamar da kuma ya bada sanarwa cewa yau karatun da yake na fiqhu yau za a rufe bayan sallar magriba ake zuwa isha'i da haka shi ma ana gaita jama'a Allah ya ba mu dacewa Allah ya ji gan mu, Allah ya ji gan iyayen mu, da iyayen iyayen mu, da malaman mu, da masoyan mu, da ƴan uwan mu. Allah ya sa mu gama duniya lafiya, malaman mu Allah ya saka musu alkhairi, iyayen mu Allah ya saka musu alkhairi. Abinda ba za mu iya ba Allah iya mana, abinda ya gare mu Allah ya mana maganin sa, Allah ya mana arziki ya rayuwa kamar Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun yi rashe-rashe da yawa tun bayan wancan wurin karatu zuwa mana, to muna fata dukkanin waɗanda Allah ya karɓe su a wannan tsakani Ubangiji ya gafarta musu. A sahun farko dai za mu ambaci babanmu Malam Yunus Sabon Gari, Allah ya gafarta masa. Ya kasance uba ne ga wannan majalisa ta Maulidul Ahbab, wannan ita ce ta ɗauki gaba na gabatar da wannan karatu a wannan muhalli. Ya ƙare mu da shawarwari masu fa'ida a lamarin rayuwarsa, ya ƙare mu da addu'o'i baya gajiya duk sanda za mu je. To kuma yanzu Allah ya anshe shi, to Ubangiji baya barin wandon wani. Muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya jaddada masa rahama, albarkacin Rasulullahi. Sauran iyayen namu kuma da suka rarrage ga suna, suna ta sharrafa mu kullum, to muna ta godiya dai, muna godiya Allah ya saka musu alkhairi. Ganin su a irin wannan guri na ƙarfa mana gwiwa matuƙar gaske. Naka mun gode, mun gode. Allah ya shine bawa, albarkacin Rasulullahi. Waɗanda kuma suke kwakwance ba su lafiya, Ubangiji ya ba su lafiya. Dukkanin kowa da irin bukace-bukacen sa na alkhairi, to Ubangiji ya biya mana. Wannan wata na Ramadan da zamu shiga, Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba mu dacewa a cikin sa. Allah ya sanya mu cikin waɗanda yake ƴantawa a cikin watan, albarkacin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji tabaraka ta'ala ya mana ta goma shi da gafara da jinƙai da rahama. Allah ya kankare kurakuran mu, Ubangiji tabaraka ta'ala ya shi ibadun mu. اللهم بارك سهمنا وكل شر ما همنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة والتنفنا وأنت ناظر أن يكثر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذين المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وسائر بيننا وبينهم من الخيرات رد كفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من لا فئة ورزقا واسعة وبركة مستمرة وعون في خدمة الله طويلا في صحة وعافية ونعم من الله وافية اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله فينا فيكم تقبل الله منا ومنكم